أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول وديا قال لهم لو كيدا يساك هذا مو أولا مريشي عيني نبيو رانا رجو معا عيني نبيو نواتا رمضان الشكرة تدبو إيدي لليهدودة أربعين لهدو نهجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine 24 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. Shin baka ga baka imamakin waɗannan waɗanda aka baiwa wani yanki ko wani rabo min alkitabi na littafi ba? Daga cikin siffofinsu shine yu'minuna bil jibti wat taghuti. Alladina utu nasiban min alkitabi almaqsud bihim anam yahudawa musamman ala wajhi alkhusus didda kristoci su ma an ba su nasiban min alkitab illa wanda ake magana da akansu a wannan siyakin. In ma nazara li sababin nuzulil aya ko in mun kalli sababin saukar ayar ko kuma me ya biyo bayan ta dai na abubuwan da Allah madauki ya faɗa, wasu daga cikin abubuwan akhlaq ne da suka hada ɗabi'un yahudu da nasara duka, wasu kuma sun shafi yahudu kawai. Amma wannan maganar in an kalli sababin saukar ayar ta tsaya ne kan yahudu, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri musamman waɗanda suke tafsiri da riwaya suka ruwaito. Ka duba tafsirin Tabari musamman ya kawo riwayoyi da dama akan wannan aya da kuma dangane da suwa aka saukar da ita. Wasu su ce dangane da Ka'ab ibn al-Ashraf, wasu kuma su ce Huyay ibn Akhtab da su Sallam ibn Abi al-Huqayq da makamantansu da cikin Yahudawa, wasu kuma su ce Huyay ibn Akhtab shi kadai. Me ya faru saboda abin da ya faru na maganganu a tsakaninsu? da suke magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai suke ishara zuwa gare su su ce wadan wato kafiran Makka sun fi su tsayuwa akan tafarki mana sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiriya da tsayawa akan tafarki da shi da mu'minai to akan wannan Allah ya tsine musu domin ya za a yi wanda aka bai wa littafi wanda aka bai wa littafi kuma meye a cikin littafin sa da awace da kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai da kuma fifita maganar Allah akan maganar da ba ta Allah ba da nuna darajar annabawa da matsayinsu a musulunci ba zai yiwu ba dai a ce bai taba karanta wata magana mai haske dangane da bautar Allah shi kadai da kuma matsayin annabawa ba to za su sako kasa su halaccawa mutane a bautawa wanda ba Allah ba har su fifita waɗanda suke bautar gumaka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ai kaga wannan abun mamaki ne to shine ake nufi da alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut al jibti wat taghut na sai yana cikin abin da malamai da dama suka tattauna akan ma'anar fassarorin su didda yana daga cikin abin da malamai suke cewa ikhtilafi ne na tanawu'i ba ikhtilafi ne na tabaddi ba ma'ana sabani ne da za a faɗi lafuzza daban-daban amma suna koma zuwa ga ma'ana guda wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza wani yace ajibt abin da ake nufi da shi sihiri kamar da aka rubuta daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala an wasu wani sannan kuma yace tagut yace shaytan At-Tabari da ya kawo su gaba daya yake cewa da jibti da tagut sunaye ne na duk abubuwa guda biyu da ake girmamawa wajen bautar wani Allah duk abin da ake girmama shi wajen bautar wani wanda ba Allah ba ko shine ainihin bautar wani ma wanda ba Allah din ba to ya shiga cikin aljibt wa tagut ko ma wannan suna aka bashi wannan umumin nasa kuma ya fi gamewa kuma ya fi maganin duk sabanin da ya zo a cikin wannan abu in ka duba tafsirin Tabari zaga lafazin da ya ambata ke kuma ina ga yana kusa da abin da malam Ibn al-Qayyim ya ambata har Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya ciro daga wurinsa wajen fassarar tagut yace kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in duk abinda wani bawa ya wuce iyaka cikin haƙƙinsa na abin bauta ko wani da ake biyayya gare shi a addinance a matsayinsa na malami wani shehi wani imami mai shugabanci na addini sai a wuce iyaka wajen girmama shi aw muta'in ko kuma wanda ake masa da'a a matsayin shugabanci da sulta da sarauta da mulki to duk wanda aka wuce iyaka saboda sarautarsa da ikonsa na mulki da sauransu aka wuce iyaka wajen girmama shi har ta kai ga ana bauta masa to tagutu ne an fahimci abin wannan fassarar ta fi gamewa ta fi shigo da duk abin da ake ambatawa dangane da abin da ya shafi tagutu yawa da haka duk abin da wajen da'a gare shi ko wajen girmama shi aka wuce iyaka ta kai ga bauta kuma ya yadda da hakan musamman indai zancen hukunci a kansa ne to wannan tagutu ne zai kuma iya yiwuwa bai yadda da abun ba la'alla bayan ya mutu bai wani ma bai san an yi ba kaga jin da ba umarni yayi ba mutane daga baya suka kirkira to mutane su za a yi wa hukunci akan wannan amma dai wajen abin da ya shafi mai da shi dagutu dagutu ne an fahimci abin insha Allah to waɗannan su ne abubuwan da malami suka ambata dangane da wannan aljibtu wa tagut. Na san duk wanda ya karanta kitabu tauhid ya sha jin waɗannan maganganun da fassarorin malamai akai ballantana kuma dai dama a nassi ne a cikin alqur'ani Allah ya ambata da haka ko a tafsirin malamai dukka sani wa yaquluna daga cikin siffar su har yanzu suna cewa lil ladina kafaru lamun innan malamai sun tattauna akan lamun ce wasu suka ce bi ma'ana fi sha'ani ma'ana ba mukhataba bace ba magana ce suka yi da su ba suka gaya musu wannan maganar a'a magana ce yahudawa suka yi fi sha'anil kuffari suna cewa waɗancan kafirai wato kafiran makka masu bautar gumaka ahda sun fi shiriya min alladina amanu sabila ma'ana sun fi shiriyar hanya hanya su ta fi shiriya sama da tan muminai muminai nan yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an gane a fassara lamun din da fi sha'ani wasu kuma suka ce a mukhataba ce to musamman sai suka kawo wannan asbabun nuzul Ka'ab ibn al-Ashraf ya je maka suka kira shi suka tattauna da shi ai kai ne shugaban yahudawa ya kake ganin ka cikin wannan mutumin da ya zo ya kafa wani tsari yake zaune a cikin ku ya zaune muku a gari sai shi ne yake cewa to ai ko kun fi shi a wurina wasu suka ce wannan shi ne sababi wasu kuma suka yi magana kamar ne na ambata muku su Uyay ibn Akhtab da muka mantansu da suka yi magana suke tattaunawa da suka yi wanda ita ta ja su zuwa ga warware alƙawarin da suka yi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan taimakon juna da zaman lafiya a Madina suka koma suka haɗe kai da kafiran Makka a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a tinkare shi da yaƙi to babban abin da ake magana a kansa a nan ba abin da ya faru na warware alƙawarin ba yaya za a yi wanda aka ba shi littafi ya karanta at-taura yana alfahari da ita a cikinta akwai labarin annabawa sun zo da wannan umarni a bauta wa Allah shi kadai kuma cewa Allah shi ne abin bauta shi kadai sannan aiko manzanni ba bakon abu bane irin yadda aka aiko annabi Ibrahim annabi Musa da sauran annabawa da suka zo to ga wani annabin ma ya zo a ƙasar Larabawa shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka san wannan ya za a yi su fifita mushrikan da ko in kun lura da mu'amalar da Allah maɗauki ke musu a cikin alkur'ani baya haɗa su da mushrikai su ahlul kitabi haka ne? Yau baya haɗa su da mushrikai an ce mushrikai ana nufin kafiran Makka a cikin ƙur'ani galibi lafazin ƙur'ani abinda ake amfani da shi su ahlul kitabi abin nan yahudu da nasara Allah yakan kira su da ya ahlul kitabi ne duka saboda me? Saboda su tuna an ba su littafi cewa su ba baƙi ba ne a sanin wahayi ba baƙi ba ne a mu'amala da annabawa don haka zuwan wani annabi ko da ba su san shi ba ba daga cikin banu Isra'ila yake ba zai zama baƙon abin da za su yi inkari ba to ya za a yi kun ga ashe abin mamaki ne ko? To ma shi ne ma'anar wannan mamaki ya za a yi ba za a yi mamakin ba za a yi mamakin waɗannan mutane da aka saukar musu da wani yanki na littafi kuma sannan su zo suna gaskata aljibti wa tagut zan zo mu dawo kan maganar aljibti wa tagut inda malam sa'adi yayi magana akan sihiri insha Allah ta'ala wajen alakar sa da yahudu kun ga akwai abun mamaki sannan abu na biyu abun mamaki wanda aka saukar masa da littafi bayan ya koma yana alaka da gumaka da fifita gumaka sannan kuma yazo yana fifita waɗannan masu waɗanda suke bautar gumaka akan muminai akan manzo ma na Allah daga cikin manzanni kaga abin mamaki ne ko dai ya zama kafirci ne duk kuma Allah zai zo bayyana mana a ƙarshen wannan abu ko hasada ce ko kuma menene ma duk ya faru Allah zai gaya mana bayan ya tsine musu Allah subhanahu wataala ya kyauta to sai ce ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa man yal'ani Allahu duk kuwa wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasiran ba za ka samu masa wani mai taimako ba babu wani mai taimako a gare shi to sai tambayoyi suka zo me kai ku zuwa ga wannan irin tunani ya ko wadannan bayin Allah Allah ya ce am lahum nasibun min almulki ko suna da wani yanki ne na mulki na sarauta fa idan wanda zai zama da hakan ne la yu'tuna an-nasa naqiran wanda da hakan ne ace suna da wani mulki da musharaka da Allah a sarauta a iko da mun san su da rowa da ba za su ba wa kowa komai kankantar abu ba ko da gurgurdan na tsiri ne wannan dan digon na bayan kwallon dabino saboda tsabar ruwa da suke shi hali ne na yahudu al-bukhl kuma har yau haka yahudu yake kuma ya kasa ƙaryata qur'ani akan haka yazo ya zama mutumin kirki ya daina ruwa ko a kullun shekara muna wannan dantan daga cikin abin da zaka yi mamaki akan halin yahudawa duk abin da Allah ya faɗa a qur'ani cewa halin su ne sun siffantu da shi har yau din nan suna nan da shi ko da wani zai ji a cikin su ya ce ga abin da aka ce akan yahudawa a cikin littafin musulmi in shi dan zamanin yanzu ne sai ya ce shi ko bari ya kokari ya nuna wannan ayoyin ƙarya ne bari ya canza ya zama wani abu daban ba wannan ba babu ba yahudin da ya iya har zuwa yau ko ya ce bari ya yi fatan mutuwa saboda ya ƙaryata siffar da Allah ya ba su a cikin alkur'ani cewa suna burin su mutu in kun isa ku burin ku mutu in kun ce aljanna ta ku ce to ku burin ku mutu yanzu sai ku je ku shiga har yau ba sa so su mutu haka ne ko ka taba ganin mai wuri mai son ya mutu to haka nan siffar bin nan ruwa tunda ake a tarihi duk wata ƙasa ta duniya in ka je galibi in dai akwai bai hude to tattalin arziki yana gefen inda yake in su ne majority a ƙasa to dama ko ba su ne majority ba kuma za a ga za su yi ƙoƙarin yadda za su yi su mallake wannan ƙasa ta ɓangaren tattalin arziki duk wata shaya da ake sayarwa a wani kamfani da kamfanin za a iya zuwa a mallake shi a yi ƙarfi a cikinsa za a ga sun wawashe bankuna galibi nasu ne su suke ba da dama bashi su sa ruwa a kai shi yasa duk duniya ko ina yaƙar maganar bashi da ruwa wani abu ne na tashin hankali saboda me su suka riƙe makogwaron economy na duniya wannan duk shine sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta am lahum nasibun min al-mulki Allah ya ce ko suna da wani rabo ne na mulki mulkin nan sarauta da iko to da kuma abin da ya shafi mallakar abubuwa to Allah madauki yake cewa fa idan to koda hakan ne ma la yu'tuna an-nasa naqira saboda tsabar ruwa su ba za su ba mutane koda gurgurdan wannan digo na bayan kwallon dabino ba sai ce am yahsuduna an-nasa ko ko dai hasada ce kawai suke wa mutane alama atahumullahu min fadlihi bisa abin da Allah ya biyo mutane na falalarsa falalar wahayi falalar imani da kuma alƙawarin shiga aljanna a dama Allah madauki ya ba mu labari irin hasadar da suke mana fatan su shine mukafir sai mu zama irin su faqad atayna ala ibrahim alkitab Allah ya ce lalle mun baiwa zuriyar annabi ibrahim mene alkitab littafi wal hikmata alittafi nan jinsi na littafi ana nufin littattafai daban-daban annabawan banu isra'ila da su ne mafi yawa a cikin annabawan Allah musamman a cikin jinsin banu isra'ila an ba su littattafai da yawa to kuma su waye su zuriyar waye annabi ibrahim wal hikmata kuma mun ba su littafi wa atainahu mulkan aziman mun ba su mulki babba mai girma ba a yi mulki irin nasu ba musamman Sulaiman dan Dawud Allah bai baiwa wani mai sarauta mai iko mai mulki irin nasa ba a cikin bani Adam ne to kun ga Yahudawan da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su samu irin wannan abu ba an gane kun ga wannan kuma yana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna waɗannan wariya cewa su ba su bi hanyar kakanninsu ba da sun bi hanyar kakanninsu ba za a nuna kun ga kakanninsu su waye annabawa ne masu daraja kuma na kusa da Allah ne shi yasa Allah ya ja su kusa yayi magana akan su ya fifita su kun ga ba tsine wa jinsin gidan yayi ba saboda adalcin Allah sai ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda yayi imani da shi akwai daga cikin su kuma wanda ya kange ya hana abi wannan wato littafi wa kafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama ta'isa makona da abin konawa wanda za a rika amfani da ita wajen kona duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala as-sa'ir shine abin da yake abin konawa wanda yake wato zabu wuta da take kona wanda aka jefa ta a ciki ko aka jefa shi a cikin ta to sai ce innal ladina kafaru mu bar wannan in mun gama karanta abin da malam ya ambata insha Allah sai mu je ina so mu dau wani tsari na bil littafin saboda kuma dai taimaka mana wajen saurin bin zan karanta shi in bi shi da Hausa yayi masu bi inda suna da littafin insha Allah za su gane me nake karantawa ne dan yi mana sauki da rage mana lokaci insha Allah ta'ala wannan abin da muka ji in ji malam Sa'idi inda yace wa hada min qaba'il yahudi ko mun gani yawa wannan yana daga cikin miyagun wato halayen yahudu miyagun dabi'unsu da kuma miyagun wato ta'adu da suka saba tafiya akai da kuma hassadar da suke wa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mu'minai cewa waɗannan ɗabi'u nasu da halaye miyagu shi ya ɗauke su akan barin imani da Allah suka ƙi imani da Allah imani da Allah ku shine imani da abinda Allah ya saukar a cikin Al-Qur'ani duk wanda ya kafirce wa Al-Qur'ani ya kafirce wa Allah ta komai da komai ko da da yana da wani littafi da yake da awar ya bi shi to inda ya kafirce wa Al-Qur'ani to ya kafirce wa Allah gaba ɗaya da kuma manzanninsa suka musanya wannan da wannan suka musanya imani bil jibti wa taguti suka koma suna imani da al jibti wa taguti mun tattauna me yace wa huwa al imanu bi kulli ibadatin li ghayrillah shine imani da duk abun bauta ko duk wata bauta da ba ta Allah ba ko kuma wani hukunci ba da abin da shari'ar yake shari'ar Allah bane yawa hukunci da abin da ba shari'ar Allah bane shi ma wannan tagutu ne kamar yadda bautar abin da ba Allah ba shi ma menene bautar tagutu ne to sai tattaro mallan yake cewa daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan ma'ana sai ce fa dakhala fi dalika as-sihr sihiri ya shiga cikin wannan da bokanci da bautar duk wani wanda ba Allah ba da da'ar shedan kunga duk wannan abubuwan ai sun shiga cikin ma'anar da muka tattauna me ake nufi da mene aljib wa tawut to ambaton sihiri din nan musamman da yayi yana buƙatar idan mutum zai amfanu ya fahimci da ya fahimci wannan aya yadda ya kamata in ya duba cikin littattafan yahudu akwai nassi kuru-kuru da ya haramta amfani da sihiri nassi kuru-kuru a cikin at-taura da ake cewa ita ce at-taura a cikin littafin da suke kira littafi mai tsarki da yake hannun yahudu da nasara yanzu old testament kenan ko yawa a Deuteronomy shine sifir tasniya 1810 nasa ya ambata kada a samu a cikinka ya kai Isra'ilu ma'ana ana magana da Isra'ilu a matsayin kaman wani dan gida cewa kar a samu a cikinka wanda zai gitta ɗansa ko ƴarsa a kan wuta da nufin bokanci ko kuma abin da ya shafi wato neman sanin gobe shine irafa da kuma duk makamancin wannan sai kuma yi nassi akan da sihiri haka lafazin ma yake bis sihiri hatta a cikin fassarar larabci ta Deuteronomy a wannan wurin lafazin sihiri suka yi amfani da shi kun ga yazo kenan kuru-kuru cewa ya hani akan sihiri karantarwa ce sananniya da Allah ya bada ita ga Yahudawa shi yasa nan ake tunasar da su alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi kun fahimci wannan abu shi yasa dole ne mu kawo wannan zancen dan ya tabbatar da ashe a cikin littafansu magana akan hani akan wannan sihirin ya tabbata hakanan a cikin Leviticus shine sifirin lawiyin 1931 shi ma akwai wannan bayani a ciki na cewa hukuncin wanda ya sihiri ma a kashe shi hukuncin wanda ya sihiri ai masa me a kashe shi da sauran nassoshi in ka zo cikin hatta su Talmud da bayanai da malaman su suka yi musamman Tanna'im su malaman su na farko da suka rubuta Mishna duk maganganun su galibi na condemning din wannan magana ne ta sihiri duk da a cikin su akwai wadanda sun fada cikin harkar sihiri din amma in ka zo kan Amurayim da ake kira malaman su da suka yi sharhin wancan maganganu kuma aka rubuta a cikin littafin da ake ce Talmud musamman waɗanda suka rayu a Babil Babil ita ce Iraki gari ne a garin Iraki wanda nan ne Yahudawa ai mun yi magana akan lokacin da aka dauke su ko sarkin Babil Nabukadnezzar ya dauke su a matsayin bayi suka zauna a can to a zaman su anan sun dauki sihiri da dukkan nau'o'insa na abin da ya shafi tsafe-tsafe da hulɗa da aljanu da karatun yaren aljanu duk zaka ganshi a cikin littattafan Yahudu kuma wannan abin shine ya haifar da aka samu a cikin rubuce-rubucen Isra'iliyat da suka shigo hannun musulmi da wasu littattafan da wasu musulmin sun dauka imani ne ko aqida ce mai kyau aka kararumo kaji ana amfani da sunayen wasu sunayen ana dangana wasu sunayen mala'iku ne wasu kuma sunayen aljanu ne galibi matsafa waɗanda suke amfani da waɗannan irin abubuwa da suka samu ta hanyar aljanu za ku ga daga irin waɗannan littattafai suka samu maganganun su to galibi su kansu malaman Yahudawa a zaman su da mutanen Iraki suka dauki waɗannan irin aqidu kuma abun ya koma sai suka sa shi a cikin littattafan su har ya zama dai akwai wani board zaka iya cewa ko majalisa wata babbar majalisa ta alkalai su mutum 73 ka'ida ce majalisar faqihai a gun Yahudu members dinta wannan adadin ne 73 to sharadi ne kowa a ciki ba zai zama alkali kwararren alkali ba sai ya je ya koyi sihiri sai an koya masa tsafi yadda wai in yayi bincike ya kasa ganowa waye mai gaskiya to zai iya amfani da sihiri dan a gano wane ne mai gaskiya Yahudu sun dade akan wannan dan haka ba ƙarya aka yi musu ba a cikin Alkur'ani cewa an saukar da littafin da ya hana wannan abu amma suka ki amfani da shi suka koma suna wannan duk yana gaskata maka Alkur'ani cewa Alkur'ani lalle gaskiya ne duk abinda Allah ya faɗa dangane da waɗannan mutane to sai ka samu lalle tabbace wato babu kokonto sun faɗa a cikinsa Allah shiryar da mu to shine ya ci gaba shi malam Sa'adi yake cewa wa kadhalika hamalahum al-kufru wal-hasad hakanan kafirci da kuma hasada suka dauke su akan suka fifita hanyar kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah masu bautar gumaka suka fifita ta akan hanyar mu'mine to shine ka wannan wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila ay li ajlihim suna fadin waɗannan maganganu domin su tamalluqan lahum wa mudahana man dacewa da su da kyautata dan a zauna lafiya shine mudahana kai kana ganin mutun na barna kai shiru ka tafi tare da shi koda baka aikata ba kai shiru dan kar ku bata yawa to wannan mudahana suna yi wa kafirai wato masu bautar gunki domin su fifita su akan mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wa bughdan lil imani kuma suna yin wannan domin kiyayya ga imani suna cewa haula'i ahdalu min alladhina amanu sabila ay tariqat wato hanyar da wadancan suke bi kafiran nan masu bautar gunki tafi kyau tafi shiriya tafi miƙewa tafi tsayuwa akan hanya sama da wato ta mu'mini ku duba dan Allah in ba kafirci da hasada ba yaushe Yahudu da shi fa yace a dalilin abin da ya karanta a littafinsa na cewa wani annabi na ƙarshe zai zo a wani gari mai dabinai, suka bar garuruwansu suka dawo Madina da inda suka zazzauna dai duka don me, don jiran wannan annabi. Amma da ya zo suka gaba daga cikin banu su sun ɗauka a cikin ‘ya’yansu za a haife shi, sai su gan shi, to da suka ga a ce a cikin Larabawa ake nufi, shikenan wannan hasadar ta sa suka rusa duk abin da suka sani a cikin littattafan nasu, suka kafirce masa. Saboda wato abin nan ba daga cikinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ba. To shi ne malamin yake cewa wannan abinsu, wannan aiki da suka aikata babu abin da ya kai shi muni, kuma babu abin da ya kai su su din irin tsananin kangarewa da kaucewa hanya, kuma babu mutanen da suke da karancin hankali irinsu. Domin mutumin da aka yi masa wahayi, aka yi masa bushara, ko in ce an yi wa kakanninsa wahayi, an masa bushara da alheri, kuma ga wani ƙarin busharar da in ya bi ta zai tsira, ya yi hasara ko in yi watsi da wannan bushara, hankalinsa saboda tsabar hasada ya yi watsi da abin da zai amfane shi. Shi yasa babu abin da ke cutar da mutum wallahi irin hasada. Dan uwa musulmi, ka kauce wa hasada, ka guji hasada, kada ka bari hasada ta cin maka, za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi maka amfani ba. Wallahi kada ƙiyayyarka ga wani ta sa ni'imar da Allah ya yi masa ta sa ka kangare wa Allah, ka butulce masa, ka bar hanyarsa saboda kawai kai ba za ka bi wani ba, saboda Allah ya fifita wani a kanka, don haka kai tunda ba za ka bi shi ba ka gwammaci ka zauna ma cikin kafirci. Ana samun masu faɗin wannan, wani ce meye in dai wani ne kada mu haɗu da shi ko a lahira. Wannan dama duk rashin hankali ne, da mutum ya san meye lahirar ba zai faɗi haka ba. Allah ya kare. Malam As-Sa'di ya ci gaba yake cewa kaifa salaku hadha al-maslak al-wakhim, ya za a yi su bi wannan mummunar hanya, walwadi az-zamim, da kwari abin zargi su shiga cikinsa, shin sun zaci anna hadha yaruju ala ahadin min al-uqala, shin suna tsammanin wannan irin abun wani mai hankali daga cikin mutane masu hankali wannan abun zai karbu a hankalinsa, ko kuma wannan zai iya shiga cikin hankalin wani daga cikin jahilai? Ba hankalin wani cikin masu hankali ba, a hankalin jahilai. Mutum ko jahili ne, irin wannan magana ba za ta shiga hankalinsa ba. Yaya za a yi a fifita addinin da ya ginu a kan bautar gunki, kuma ya tsayu a kan haramta abubuwan da suke masu tsarki masu daɗi da Allah ya halatta su, da kuma halatta abubuwa masu ƙazanta da Allah ya haramta? An gane? Yawwa, da halatta duk wani abu da Allah ya haramta shi, wannan addinin a kan haka fa ya tsaya. Da kuma tsaye da zalunci tsakanin halitta, da kuma daidaita al-khaliq bil makhluqi, addinin da ya ginu akan daidaita abun bauta da kuma waɗanda wato Allah madaukaki kenan da waɗanda suke bauta masa su ne halittarsa, a daidaita su zama abu ɗaya. Yaya za a yi addinin da aka gina shi akan wannan za a zo a daidaita shi da addinin musulunci, addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuci? Allah sa kun gane inda zancen nan ya dosa. Domin in ba tsabar kafircin ba da tsabar hasada, ya za a yi mutanen Yahuda, wato Yahudawa da suka karanta a littattafansu menene tauhidi, Allah ya hana shirka, menene abubuwan da suke masu tsarki, Allah ya ce a yi amfani da su, waɗannan abubuwa ne masu ƙazanta, Allah ya hana amfani da su, sun san wannan, addininsu ya fahimci wannan. Amma saboda ƙiyayya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su fifita addinin da ya tsayo akan shirka da zalunci da rashin sanin haƙƙin ɗan adam ma da haƙƙin mace, haƙƙin ‘ya’ya, haƙƙin marayu, ku duba, duk saboda raddi ga ‘yan jahiliya Allah madauki ya saukar da ayoyi daban-daban da hukunce-hukunce da yawa da ya ibtalin hukunce-hukuncen jahiliya ya dora muminai akan addini mai adalci addini mai haske addini da aka gina shi akan ilimi addini mai kula da haƙƙin kowa addini na girmama iyaye addini na girmama mata addini na girmama yara addini na girmama dattijai babu addini mai adalci irin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hassadar yahudu ta dauki wancan mummunan addinin na jahiliya tace shine yafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle masu wannan sun fi kowa rashin hankali yace wa iqamati dhulmi bayna al-khalqi wa taswiyati al-khaliqi bil makhluqin wal kufr billahi wa rusulihi da kafir cewa Allah da manzanninsa wa kutubihi da kuma littattafansa duka su fifita shi ala dini akan wani addini wanda shi kuma qama ala ibadatir rahman ya tsaya akan bautar Allah mai rahama wal ikhlas lillahi fi sirr wal i'lan da yin ikhlasi ga Allah a sirri da kuma a bayyane da kafir cewa bima yu'badu min dunihi min al awsan da kuma kafir cewa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba na daga wato gumaka wal andadi wal kadhibin da kuma kishiyoyi da kuma dai makaryata iri-iri kuma sannan addinin da aka gina shi ala silatul arham sadar da zumunci da kyautatawa ila jami'il khalqi hatta al-baha'ib wani addini ne ya zo da nassoshi akan a kyautatawa dabba a kyautatawa har tsuntsu wanda Allah sun yi magana a kansa wata rana ya ga sahabbai ai sun dauki ƴaƴan wata tsuntsuwa ko ransa ya baci hankalin sai tashi yace wane ne wannan wanda ya firgita wannan daga ƴaƴanta ya raba su yace kuma ya mata ƴaƴanta ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci wannan malamin addini zai iya tallan wannan abun daga addininsa cewa an karantar da hatta irin waɗannan abubuwa to mu a musulunci muna da shi da kyautatawa mata da ake ta zuwa ana mana tallan cewa babu girmama mata a cikin addininmu in ba dan mu din mun tsaya ba mu karanta namu addinin yadda ya kamata mu fito da waɗannan abubuwa mu nuna musu mata ma waye ya san da mata su waye mata har masu harkar demokradiyyar basu baiwa mata ƴancin zaɓe ba sai a 1820 sai aka yi shekara 200 ana demokradiyya a America sannan aka ba wa mata izinin su fara yin zaɓe ba wai a zaɓe su ba a'a su ɗin su fito su yi zaɓe sai bayan shekara 200 ana yi ku ta ku mata kwanan ta nawa ne taku taku duka 30 da wani abu ko 40 waɗannan abubuwa ya ƴan uwa musulmi mun bari an rena mana addini saboda mu ɗin mun ƙi ƙoƙari mu san shi amma in ka karanta addinin musulunci ka shi yasa su a cikin su waɗanda suka samu dama suka karanta alqur'ani cikin sauki suke fahimtar abubuwa su ce kai yanzu ashe wannan irin abun akwai shi a wannan addinin amma ake faɗin waɗannan irin maganganu akai magana ta adalci magana a kyautatawa kowa maganar namiji sunansa namiji maganar mace sunanta mace maganar mai shugabanci ga nauyinsa ga ma'anarsa ga irin wajibcin da ya cancanta a yi masa yara ƙanana ga haƙƙinsu ne kuma tsarin hukuncin da ke hada tsakanin namiji da mace sunansa aure ga yadda yake ba zancen zama kawai ta alƙawari ba tare da aure ba mutum ya zauna da namiji da mace su riƙa zama ba tare da aure ba duk shari'a ba ta yarda da shi ba da wajibcin a ci da iyali da wajibcin a ɗauki nauyin ƴaƴa a karantar da su a koya musu duk wannan abun aina yake yana nan a ciki shine addinin da zaka samu ga shari'a da muke surar da muke karantawa yanzu ya sunanta suratul nisa'i sura da take magana akan mata duk bible babu sura mai wannan suna the old testament the new testament da ce magana akan mata akwai maganar matan a ciki amma galibi mai
danniya ta yi da murkushewa da mulkarsu da ba komai ba ne su matan ba su da wani iko da wata daraja amma ka ga kimar mace bayyana to sai addinin musulunci ai makazantan marayu wanda iyayensu suka mutu suka bar su me ake bukata ai musu duk gashi nan an gaya mana mu saboda addinin mu rayuwa ce gaba daya ba magana ce ta a shiga ɗakin bauta a yi waka a fito a koma kuma a yi ta shaye-shayen giya ba musulunci tunaninsa ya fi ƙarfin wannan irin tunani magana ce ta rayuwa duka kana kasuwa za ka yi wannan rayuwar ga abin da za ka ci ga abin da ba za ka ci ba ga abin da za ka sha ga abin da ba za ka sha ba kada ka zalunci wannan kada ka cuci wannan ‘ya’yanka da matanka tilas ka ci da su ka shayar da su naka in an ga bahaushe ya ki ɗaukar nauyin ‘ya’yansa yana barinsu suna bara to ba musulunci ba ne naka duk wanda ya zagi musulunci akan wannan bai san musulunci ba masu aikata haka ne ba su san islam yadda ya kamata ba su ne suke yin wannan amma ka je ka dubo mana duk masu faɗin wannan su je su dubo ina malamai waɗanda ake kiran yadda su ne malamai ina ‘ya’yansu ‘ya’yansu suna cikin masu bara kai hatta alaran mumin da ake kawo ‘ya’yan almajirai daga ƙauyuka ina ‘ya’yansu lala ina tambayar ku tsakani da Allah ‘ya’yansu suna bara alaran ma dai wanda yake yana da darasu ya kai matuƙa ya iya karatu ya zai yana karantar da wasu kuma mutanen ƙauye suna ɗebo ‘ya’yansu suna kawo masa da ‘ya’yansa yake haɗa su fita su yi bara ba tsokana ba ce magana ce a faɗi gaskiya to ya fidda ‘ya’yansa ya haɗa su fita su tafi bara da ‘ya’yan mutane da aka kawo daga ƙauye in ba haka ba don Allah kuma don girman Allah ya ɗauki ‘ya’yan mutane ya mayar musu kowa ya riƙe ɗansa duk mutumin da ya kawo maɗa sai ɗauki kayanka ka koma da shi ka ci da shi ka ba shi abinci ka kawo shi in koya masa ƙur'ani koyan alƙur'ani ba wanda ya isa ya dakatar da shi duk wanda yake ƙoƙarin ma ya yaƙi alƙur'ani a bar shi da Allah Allah zai tsine masa tsinuwar Allah ma ta ishe shi amma wannan harkar bara duk wanda ya haɗa ta da ƙur'ani ya ce ita ce ƙur'ani wannan shi ne ya jahilci alƙur'ani mu shi ne zancenmu kar a canza masa ma'ana ko a murguɗa shi ko a ba shi wata fassara bara ba ta da asali a matsayin ita ce wai hanyar da shari'a ta ce sai an yi ta sannan ai karatu yawwa bara wata sana'a ce mutane suka ɗauka suke da kuma lalacin mutane da suna ta haihuwa ba za su iya tsayawa su ci da ‘ya’yansu ba ya duk wanda ya aure matarsa ta tsuguna ta haihu tilas ne ya ɗauki ɗan nan yadda zai sa masa riga a asibiti a dawo gida to haka zai zauna da shi har ɗan nan ya zama ya yi ƙarfi shi zai nemo abincin da zai ci da shi shi zai nemo abin da zai shayar da shi ya tufatar da shi in ma a gida zai koya masa baya so ya sa shi a makaranta to ya zaunar da shi a gida ya koya masa shi amma ya bar shi yana gararan ba yana kwana a kwalbati kuma ya zo ɗaura mutane ya ce musulunci ne wannan wannan ƙarya aka yi wa addinin musulunci muna faɗa wani abin koyaushe ba don komai ba don wallahi niyyar mu ita ce faɗakarwa da jan hankalin masu wannan abu mun san ba yadda za su yi ba amma kuma ni yanzu na fi ganin laifin iyaye sama da alaran mumi yau tsakani da Allah yauwa na fi ganin laifin iyayen da suke ɗaukar ‘ya’yansu su kai wa alaran ma ba tare da abinci ba wannan su ne suka zalunci ‘ya’yansu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga waɗannan abubuwa na san kun san waɗannan abubuwa sama da yadda na san su kuma muna ganin waɗannan abubuwa kullum ɗaga mana hankali suke kuma adadin kullum ƙaruwa yake yi kai ka ɗauka daga ina wannan abu yake tahowa sai ka rasa su waye ne waɗannan da suke sako su a mota a taho da su gidan wa ake sauke su yaushe ake duk ba a sani ba ko kuna bincike a kai kowa ba ruwansa Allah ya kyauta ya Allah ka shirya mana wannan al'umma abinda ya fidda mu zuwa ga wannan zance shi ne faɗakarwa da nuna cewa wannan lamari hakika ba shi ne musulunci ba kuma wani abu ne da dole ne mu haɗa kai wajen
ya karsa ya karsa ina nufin ya ya kada ilimi da irin wannan bayani ba da daga hankali da zagi ko cin mutunci ba amma lalle wanda ya kuskure wa gaskiya a gaya masa cewa ya kuskure wa gaskiya a dawo abi hanyar Allah da hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a irin waɗannan hanyoyi ko a cikin umarnin waɗanda ma ake ganin don wani zai ce maka ai waɗanda suka fi tsanantawa da maganganu akan wannan mas'aloli ko malaman sunna ne ko makamancin wannan ba na tsammanin a cikin karantarwar malaman ɗariƙu akwai cewa a ɗauki ƴaƴa a kai su irin waɗannan wurare ko sai sun yi bara ko sai sun rayu ƙarƙashin wannan ba da ilimi akan abun amma ba na jin akwai karantarwa ce haka bai halatta a yi musu ƙarya a ce su suka umarni a kan haka ba haka al'adar mu ce ta Bahaushe mu haɗu gaba ɗaya mu yaƙe ta kuma mu ga cewa an ilmantar da ƴaƴan nan namu an fidda su daga wulakanta su da ake yi a wurare Allah san ta Allah ya tsare mana mutuncin mu a ko ina ina ne ya ci gaba yake cewa ko lokacin naku ya ƙare yace da a fifita wannan irin addini akan addinin da yazo da irin wannan karantarwa ta kyautata halaye da kuma sadar da zumunci da kyautatawa zuwa ga dukkanin halitta hatta albahaim yawa daga nan ne muka fita muka shiga wani zancen daban amma dai mai alaka da shi wa iqamatil adli wal qist bainan nasi addinin da aka gina shi akan yin adalci tsakanin mutane adalci ba a gina shi akan kabilanci adalci da ba a gina shi akan daga ina ka fito ba amma adalci adalcin daga ko ina kake wajibi ai maka adalci saboda ka cancanci a kalle ka a kula da kai sawa'un namiji ne ko mace ne ko dan gari kaza ne ko dan gari kaza ne wannan musulunci ya dora mu akan dukkan mu ƴan uwan juna ne dukkaninmu jikoki ne na annabi adam ƴaƴa ne na annabi adam wajibi wanda yafi kowa a gun Allah a cikin mu shine wanda yafi ɗayan tsoron Allah banda wannan babu wani mizani da za a yi amfani da shi a fifita wani akan wani ko balarabe akan baki akan wanda ba balarabe ba ko baki akan fari ko wani ja akan wanda ba wannan ba duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan ibtalin wannan abu ruguza shi da lalata shi da kuma rashin daukar sa da wani mu'tabar da cewa wani abu ne da za a lura da shi a addini abun lura a addini shine adalci to duk inda ta kama kai adalci kai je mun yi maganan nan akan wajibcin ayi adalci hatta ga wanda ba musulmi ba ko kafiri ne mutum wajibi kai masa adalci to ballanta na dan uwanka musulmi wanda tilas ne a kaso shi sama da yadda kake son kowanne mutum a duniya yace wa tahrimi kulli khabithin wa zulmin ko da kuma haramta addinin da ya ginu akan haramta dukkanin wani mummunan abu da kazantaccen abu da kazanta da kuma duk wani abu da yake lalata ce da lalacewa da kuma zalunci to duk wannan addini namu ya yake shi ke sa kaga addinin musulunci bai yadda da lalaci ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da a ci kazanta ba a je a nemi abinci mai tsafta a ci ke sa akwai ka'ida sananniya a musulunci ko ba a kira komai da sunansa ba ya ku mu'minai ku ci kaza ku ci kaza ku ci kaza ya ku mu'minai kada ku ci kaza kada ku ci kaza kar ku ci kaza inda aka samu wannan dangane da halal kaɗan ne sauran umumat komai halal ne dangane da haram shi ma an faɗi wasu abubuwa to akwai usul guda biyu da aka gina shari'ar akai ita ce wadda Allah ke tunawa yahudu da nasara akai yuhillu lakum mene at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith to wannan ita ce ka'ida daga nan zaka dauko a halatta duk abin da yake mai tsarki ne sai idan nassi ne ya go ya fidda shi yace ban da shi amma in dai mai tsarki ne mai dadi to shi ma halal ne wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith duk abu kuma wanda yake
cuta ce kazanta ce to wannan haramun ne ko akwai sunansa ko babu sunansa an gane in akwai sunansa karin karfi ne cewa kar a ci naman alade ko kar a ci naman ina da nama dai na abubuwa da yawa kar a ci mushe innama harrama alaikum almaitata waddama ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يوا ده كما سولن أبوبوا ده ديوا ده حديثين سن حديثين سن حرمتا دبوبي دبن دبن كر أتي كذا كر أتي كذا تدوان نبا حرمتا دمبا أنهل التامك كتشي أما duk abin da yake kuma akwai cuta a cikin sa to a bar shi saboda wannan cutar koda ba a faɗi sunansa a cikin abubuwan da aka haramta ba to wannan dai gunguda biyu shi nake so ka dauko duk abu mai tsarki halal ne sai idan nafsi ya haramta shi saboda wani dalili an gane yawa duk abin da yake kazanta ne haramun ne sai idan mene akwai wani ma'ana koda nafsi ya hada da shi ko bai hada da shi ba an fahimci abu dan haka ashe idan aka tambayi mutum dangane da cin abin da zai cutar shan kwaya da konkwadar abin da zai dauke hankali ya cutar da mutum ya mai da shi mahaukaci baka bukatar ka ce ai ba sunansa giya ba ko sunansa mene abin da ke haifar da maye haka nan duk abin da zai cutar ku duba ku ga abin da zai cutar da mutum akan hanya an wajabta yana daga cikin alamar imani gare ka kai musulmi in ka za ka wuce ka zauna ka tsuguna kai ka dauke shi ka jefar da shi ka kawar da shi saboda me saboda kada wani yayi tintube in yayi wani sarsan ila ba zai warke ba har ya mutu haka ne ku ba to shari'ar mu ta dora mu akan wannan to yaushe za a ce kuma addinin mu ya zama bagidaje gaskiya ba haka bane don haka addinin musulunci an gina shi ne akan waɗannan tsarkakan ka'idoji wa musaddiqun fi jami'il aqwali ko haka ne ko ko yawa mimun din ba ita was sidqu fi jami'il aqwali wal a'mal da kuma yin gaskiya a dukkan maganganu da dukkan ayyuka Allah ya umarce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kullum mu faɗi gaskiya sawa'un an nemi shaida a gunka ko ba a nemi shaida ba in zaka bude bakinka kai magana to gaskiya zaka faɗi kada ka faɗi abinda ba gaskiya ba kuma kai aiki da gaskiya aiki da gaskiya ita ce kada gabumban jikinka su saba wa umarnin Allah yawa kar kai tata kar kai zamba cikin aminci kar ka dauki kayan wani to shine malam As-Sa'idi yake tambaya fa hal hadha illa min al-hadayan yanzu wannan irin magana a fifita addinin kazanta irin na jahiliya da bautar gunki a fifita shi akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan wani abu ne in ba hayaniya ba ma'ana wannan ba wani abu bane illa hayaniya ne hayaniya ce ta marar hankali yace wa sahibu hadha alqawli ma abucin wannan magana in ma min ajhalin nasi ko dai ya zama a cikin mutane shi yafi kowa jahilci wa adhafihim aqlan kuma yafi kowa raunin hankali wa imma min a'zamihim inadan wa tamarrudan wa muragamatan lil haqq ko kuma ya zama mutun ne wanda yafi kowa saurin ido da girman kai da bijirewa da tawaye da kuma dirmushe gaskiya da kokarin fin karfin gaskiya kiri-kiri wa hadha huwa alwaqi'u wannan shine abin da yake ya auko daga waɗannan yahudawa da suke irin wannan maganganu domin kuwa hujjoji dai da zasu tabbatar da maganar su ƙarya ce to lalle kuru-kuru suke in kaga mutum ya gaskata wannan magana tasu musamman dai wannan da ake magana akan fifita addinin jahiliya akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hakika yana cikin manya-manyan azzalimai Allah madauke kyauta cikin waɗanda suka yi karatu to ina ga nan zamu tsaya saboda abin nan cikin wanda suka yi karatu daga cikin yahudawa suna faɗin maganganu ka duba maganganun wasu daga cikin malaman jami'o'i a zamanin yanzu da suka karanta musulunci daga cikin jami'o'in yahudawa suna maganganu akan islam akwai cakuɗeɗeniya dai haka cikin wasu abubuwan da suke ambata da ba daidai ba amma wasu daga cikinsu sun yi karatun da adalci suna cewa gaskiya ba za su fifita
addinin ai ba za su fifita addinin kristanci ba ma wannan kristanci akan islam wanda daga cikin su naga yana lecture yana fadi cewa islam in ji shi fa shi yana ganin wai islam ya fi kusa da yahudanci wajen yakar bautar gunki amma kristanci addinin bautar gunki ne saboda sun koma suna bautawa wanda suka kira shi dan Allah wani malamin su yake fadin wannan to amma gaskiya inda ana zancen bautar gunkin to iya tsaya iya nan amma ba haka ba addinin yahudu ai shi ma kafirci ne tunda yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane shine babban sababin kafircin yahudu kafircewa isa annabi isa da kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga dubba yahudin da bai yadda annabi isa annabi bane to ka iya kafircewa allah dubba yahudin da bai yadda da annabi muhammad annabi bane ya kafircewa allah duk zancensa na cewa bautar allah shi kadai da kuma fifita hakan da kuma nisantar bautar gumaka da suke fadi yana nan da yawa cikin rubuce-rubucen su littafan su amma la yanfa'uhum shay'an id lam yuslimu wujuhahum lillahi tabaraka wa ta'ala islam Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah kara mana imani sai mu tashi inda yace wali hadha qala ta'ala ulaika alladhina la'anahumullah ma qara sa saboda lokacin ya wuce ko da lokacin ya ma tafi gaba daya to shikenan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk